إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daren juma'a daren 21 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 4 ga watan March shekara miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 6 cikin jerange darussa daga lissafin ma'alimus sunna annabawiyya wallafar malam ash-sheikh صالح ابن احمد الشامي الله وبنجي تاكا مشي الخير wannan karatu da muke mushi take da taqribus sunna baina yaday al umma kusanto da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama izuwa ga al umma Allah ya samu dace zamu tashi kai tsaya inda malai yake cewa babul islami yahdimu ma qablahu babun dake bayani akan cewa musulunci yana rushe abinda yazo gabanin sa ma'ana idan mutun ya musulunta duk abinda ya a baya na shirka da kafirci da saban Allah da zunubai Allah subhanahu wataala zai rushe masa waɗannan munanan ayyuka ba za a tuhume shi da su ba wannan ya daga cikin alkhairin addinin musulunci ga wanda ya tuba ya bi Allah malam yace al-ibn shumata al-mahri qala hadarna umar hadarna amr ibn al-asi وهو في سياق سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاثة لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على ذلك على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا أمر قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه فلو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تسحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي وانا حديثي ما رأيت عن ابن شماثة المهري لقى ابن شماثة المهري يقال يتي حضرنا عمر بن العاص من ذو من ترد صحابي عمر بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت yana cikin gargara mutuwa ta kusa halarto masa fabaka tawilan yayi kuka da yawa wa hawwala wajhahu ila aljidal yajuya fuskarsa zuwa ga bango faja'ala ibnuhu yaqulu sai dan sa ya dosa ce masa ya abata ya kai mahaifina amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama dikara ashe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama baya maka bishara da kaza ba amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dikara ice ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya maka bishara da kaza ba qala yace fa aqbala bi wajhihi sai sake juyowa fa qala sai yace inna afdala ma nu'iddu shahadatu alla ilaha illallah lalle mafi falalar abinda muke guzuri da shi zuwa lahira abinda muke tanaji shine shaida cewa babu abun bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah da shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne inni qad kuntu ala atbaqin salasin yace da na kasance a matakai ɗayan uku mataki har guda uku mataki na farko laqad ra'aytu ni yace da san na kasance wa ma ahadun ashadda bughdan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni babu wanda ya kai ni kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato san da yake kafiri kenan wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltu kuma babu abinda nake kauna a lokacin fiye da na samu dama kawai na kashe shi kowa ya huta falau muttu ala tilkal hali la kuntu min ahli an-nar yace da na mutu a wannan lokaci a zamanin da nake ba ma guje kafiri makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to da dan wuta ne ni kai tsaye falamma ja'ala Allahu al-islamu fi qalbi ana nan sai Allah ya sanya musulunci a cikin zuciyata to a lokacin nan ataitu rasulullahi ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai na zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu sai na ce da shi ubsut yaminaka fal ubay yaka mai ko hannunka na dama in yi maka taffa qala yace faqabattu yadayya yadiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙo hannu ni kuma kawai sai na janye hannu na kaman ya fasa qala sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi malaka ya amru me kuma ya faru da kai qala yace qultu sai na ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aradtu an ashtarida ina so ne kafin ne maka taffa din ina da sharadi ina da condition qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi tashtarit bima za menene sharadin da kake so ka kawo qultu sai na ce an yughfarani sharadi na shine in ne maka mubaya za a gafarta mini duka zunubaina na baya qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma alimta anna al-islama yahdimu ma kana qablahu idan ma kai baka san cewa musulunci yana rugurguje dukkan zunuban da akai gabanin shiga musuluncin ba wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha dama kai baka san hijira tana ruguza duk abin da ke gabanin ta ba wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu haka nan kuma baka san cewa aikin haji idan mutun yayi shi ma yana ruguje mishi zunuban da ya kafa aikin hajjin ba wa ma kana to wannan shine mataki na farko kenan an wuce amin na biyu kai wato da yayi musulunta mun ji na farko da yake kafiri mataki na biyu da yake musulmi bayan da ya musulunta nan yace wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to daga nan kuma babu mutumin da mai kaunata kamar da na kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala ajalla fi aini minhu babu ko mutumin da ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iduna wama kuntu utiqu an amla'a aynaya minhu yace bana iya hada ido da shi ijlalan lahu saboda girmama shi da nake walau su'iltu an asifahu ma aqabtu yace wallahi da za a tambaye ni na siffanta kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da bazan iya ba li'anni lam akun amla'u aynaya minhu saboda bana hada ido na da nashi walau muttu ala tilkal hali da na mutu a wannan halin farkon musulunta ta sannan nake musulmi ba ni da matsala yace la radautu an akuna min ahli aljanna to da zan yi fatan in dace da samun aljanna thumma walina sannan sai muka zo muka yi shugabanci ashiya'a aka samu shugabanci iri daban-daban ma adri ma hali fiha ban san irin abubuwan da na aikata ba na ba zan iya tantance abubuwan da ya akai ba fa idza ana muttu yace to idan na mutu fala tashabni naiha kada a sake wani ya raka ni tare da kukan mutuwa wala narun kar kuma a raka ni da bakin wuta fa’iza da fa’atunmu da fantunmuni, idan ku gama rufe na a kabarina, fashinnu alayyar turaba shannan, kuma yan mini da ƙasa a cikin natsuwa da hankali. Ya ce, sun ma’aƙimu haula kabari, sannan ku tsaya a bakin kabarina, kadara ma tun haru jazurin. Gwargwadon tsawon lokacin da za a yanka raƙuma wa yi ƙusamu lahamuha har a gama rarraba namanta, hatta a sta'anisa bikum, ina so ku tsaya ne don na zama ina jin ba na jin kaɗaici saboda samuwar ku a wajen, wa an zura ma za uraji'u bihi rusula rabbi, kuma don in samu halin sanin abin da zan amsa wa mala'iku ƴan saƙon Allah Ubangijina wanda za su yi mini tambaya. Wannan hadisi kamar da malai ambata al-Imam Muslim shi ya ruwaito shi, yana daga cikin afrad da Muslim ya kaɗaita da shi banda sauran ashabul kutubi as-sita. Wannan ke kuma koma farkon hadisin daga inda yake cewa an ibn Shumasa al-Imam an-Nawawi yake cewa ayati ana cewa Shumasa ayi mashinun damma, ana cewa kuma Shamasa ayi mashinun fataha. Sa'a wannan mutum mai suna sunan shi Abdurrahman ibnu Shamasa ko Shumasa ibnu Zibin Abu Amrin tabi'i ne shi rutu wannan hadisin, ya da hadisi a cikin Sahih Muslim da kuma al-kutubul arba'a Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah. A cikin asabul kutubus sita Bukhari ne kawai yarda da hadisin sa ba. Yace daga sahabi Amru dan As, wane ne Amru dan As a takeice kwarai da gaske? Amru dan As sunan shi kenan Amru ibnu al-As ibnu Wa'il as-Sahli, ana cewa ibnu al-Asi a saka ya'un ayi a cika madda, ko kuma ibnu al-Asi da kasur da ana iya faɗi. Amru mai wawun na tamyizi tsakanin Umar da Amru, sahabi ne cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ana mishi alkunya da Abu Abdullah, dan shi ne shine Abdullah dan Amru dan As, ɗaya daga cikin sahabbai manya wajen riwayar hadisi. Wannan yana daga cikin wato mutane waɗanda ake ziga su, ake bada labarin su shi Amru dan As wajen kasancewar shi dahiya, wato mutum da ya iya shirye-shiryen duk wani abu da ake so a shirya, ya iya planning, ya iya managing situation, kamar a ce irin ɗan siyasa ko wani shugaban campaign ko wanda ka sani ya iya shirya duk wata harka wadda ake so a ci nasara, ya iya coge. Ana kuma buga misali da shi wajen zurfin tunani da kaifin basira. Ya rasu ne a shekara ta 43 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bisa ɗaya daga cikin tuka shahararru sa'ad da ya rasu shekarar shi 99 a duniya. Ma wannan mutumin yana daga cikin sahabbai da suka shiga cikin harkar siyasa, kuma ya tara dukiya ya yi arziki, mutum ne mai wadata kwarai da gaske. Ya yi hijira ne a farkon shekara ta 8 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da abokan shi Khalid ibn al-Walid da kuma Usman ibn Talha, wannan da ke rike da kuba ta wato makulli na Ka'aba din. Suka yi shawara, suka yi hijira, suka bu suka musulunta, shine wannan kisa da muka ji wani bangare a cikin ta a cikin wannan hadisi. Al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisai guda uku da suka ittifaki daga shi Amru dan As. Sannan Muslim ya kadaita da hadisai guda biyu, ɗaya daga cikin su shine wannan. Bukhari ma ya kadaita da hadisai guda biyu. A jumlace yana da hadisai a musnadinsa kamar hadisai 40 ko makamanta haka. Sannan mawaki ne, yana da waƙoƙi kala daban-daban masu kyau masu daɗi kwarai da gaske. Shine sahabin da ya buɗe ƙasar Misra, shi ya kawo musulunci ƙasar Misra a zamanin sahabi Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu. Shi ya kafa garin Fusta, wanda ɗaya daga cikin birane ne a ƙasar Misra, wanda daji ne inda ya da zango. To Fusta ɗin rumfa shine Fusta, an samu wannan sunan daga rumfa da ya kafa tashi ta kwamandan wannan yakin, aka samu sunan garin. Ina fata mun gane wannan. Al-Imam Zahabi a cikin Sirru Alamin Nubala ya yi mishi take, bari ku ji abin da Zahabi yake faɗa game da shi. Yace wa kana lir rijali quraishi, Amru dan As yana daga cikin mazaje gwaraza a Qurayshawa, ra'ayan wajen zurfin tunani, wa daha'an da iya shirye-shirye na kamar shirin da ake buƙatan wani makirci ko da za a ci nasara a kan abokin gaba ko da za a yi yaƙi ko makamantansu, wa hazman kuma da wajen kwazo yana daga cikin mazajen da Quraishawa suke ji da su wajen kwazo wa kafa'atan da kuma kasancewa shi isasshen mutum wa basaran bil hurubi yana daga cikin kuma wanda suke suna da kwarewa sun san sirrin yaki domin ya tabbata a tarihin sa idan ya je yaki da kanshi yake zuwa yayi leken asiri shi a matsayin shi na komanda shi yake badda kama ya shiga cikin abokan gaba ya je da kanshi liko asirin su baya aikawa da kowa ya kan shiga duk inda ba su tsammani kuma ya fito lafiya yana daga cikin sufofin shi shine wannan kasancewar shi masanin yaki wa min ashrafi mulukil arab kuma daga cikin gwaraza cikin sarakunan larabawa wa min a'yanil muhajirina daga cikin kuma manya-manyan muhajirai wallahu yaghfiru lahu zabi yace Allah ubangiji ya gafarta mishi wa ya'fu anhu Allah ya mishi afuwa walaula hubbuhu lid-dunya zabi yace ba dan abin da ya bayyana a cikin dabi'arsa na san duniya san mulki san sarauta shiga da gingimu na duniya da rashin wato taka tsantsan game da al'amarin duniya wa dukhuluhu fi umurin da shiga cikin rigingimun da aka yi na tsakanin Aliyu da Muawiya yana daga cikin wato kace principal a abin nan participant wanda suke suna da ruwa da tsaki akan dagwalgwalar rikicin ina fata mun gano duk tuna mun karanta wannan a cikin wato hikmatu min at-tarih yana daga cikin waɗanda suke sune uwa sune makarbiya a cikin rikicin yace da ba dan wannan ba la saluha lil khilafati to da ya kai a ce zai iya zama halifa musulmai ma fa inna lahu sadiqa laysat li muawiya kuma ana batun wayar ga musulunta wake gaba gaba to yafi muawiya domin shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin komandan yaki annabi ya taba tura shi komandan yaki kuma bayan musulunta shi ya samu shiga sosai a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan shine ma ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyur rijali ahabbu ilayka yace ina tsammanin annabi zai ce ni ne saboda yadda naga yana girmama ni yana mutunta ni yana jana a jika yana sakin jiki da ni sai dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitan shi fiye da kowa to shine sai yayin wannan tambayar da annabi bashi ansa sai ce Abubakar sorry Aisha sai ce a ina nufin cikin mazaje sai annabi ya ce babanta sai tsamanin ko ne zo annabi yace to daga wannan fa annabi ya ce Umar daga Umar fa yace Usman shine ya ce wa adda rijalan annabi ya faɗi wasu mazaje yaji ba faɗe shi ba to sai ya fara ya gane akwai maza a gaban shi to saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya mu'amala kowa in annabi ya mu'amalance shi sai ga kamar shine na gaba gaba wannan yana daga cikin mu'amalar da ya kamata musulmai su koya daga cikin halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka mu'amalanci kowa da mu'amala ta girmamawa wannan zai bada labari zai ce gaskiya ka girmama shi ka mutunta shi wannan kuma ko ka san mutum ko baka san shi ba ko ka san matsayinsa ko baka san matsayinsa ba domin Allah da halin mutum ya ce ya girmama shi wala kad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr to ka girmama abin da Allah ya girmama amma dan as wannan sifata da sayyidina da al-imamu az-zabi ya masa ya takaita mana labari ne game da al'amarinsa domin da gaske ne ya shiga cikin wannan rigingimu kuma ko da aka zo sulhun ya daga cikin wanda suka yi ruwa da tsaki wajen sulhun bai tabbata ba kuma kafin ya shiga rigimar sai da ya shawara ya ga ina ne in ya shiga zai samu matsayi yake ga ƴaƴan shi cewa ina so in shiga rigimar nan ba zai mu zo na gefe ana wannan rigimar mu ce mu yan kallo bane domin ta shafe mu yace to amma ban san ina zan shiga ba in na shiga wurin Aliyu to kawai zai ce ne ni ordinary flow member ne ban da wani matsayi yace amma na je gun Muawiya na tabbata za a bani babban matsayi yace ni haka me kuke ganin shawara suka ce mishi to in dai ba za ka haƙura ba to muna gagarar ka ba Aliyu yace a ba zan ba Aliyu a wannan rigimar ba ba abin da zan samu na bi shi za ka yi tafi gun Muawiya kuma da sai da ga Muawiya karar cewa wannan rigimar kai ka san din duniya kake yi dan haka zan goyi bayan ka amma da sharadi za ka ba ni abin da ni ma zan cewa na mora shi ne aka ba shi sarautar misra wannan duka al'amura ne na rayuwa da ba ka rasa dan adam da shi amma sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki ne kuma abun girmamawa ne amma waɗannan abubuwan wasu abubuwan da suka faru a zamanin da suka faru manzo Allah baya duniya rayuwa ce ta duniya ta hukunta haka ina fata mun gane wannan al-imamu ibnu asakir ne dimashqi a cikin littafin tarihu dimashqa ya tsawaita tarihin amru dan qas tarihin shi da labaran yaƙe-yaƙen shi da hikimomin sa da waƙe-waƙen sa haka az-zahabi a cikin tarihul islam ya tsawaita haka kuma a cikin littafin shi siru alamin nubala da bai tsawaita kamar can ba haka ibnu kathirin a cikin al-bidayatu wan nihaya haka kuma har ila az-zahabi a cikin tarihin shi mai suna siratu umar wanda littafi ne daban na zahabi haka kuma har ila yau a cikin al-maghazi al-maghazi na zahabi cikin wato farkon tarihul islam kenan sahabi ne shararre cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin yan siyasa cikin muhajirai wannan kenan sai suka zo suka tarar da shi a cikin gargaran mutuwa a ƙasar Misra din yana matsayin wannan gwamna na Misra sai mutuwa ta hadarto mishi da suka je fabaka qawilan sai yayi ta kuka wa hawwala wajhahu ila al-jibal sai ya juya fuskarsa ma'ana yana kwance akan shimfiɗi ko kan gado an zo an zauna a gaban sa da yayi kuka yau sai ya juya ya kalli bangoma baya so su ga kukan da yake sai dan shi Abdullahi yake ce mishi haba baba ashe kai ba annabi ya maka bishara da kaza ba malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga mara lafiya da ake ganin alama ajalin shi ya halarto ana iya tana mishi abubuwan da yake da suna alkhairi na falala dan wato ya samu kyakkyawan tunani game da Allah subhanahu wataala shi kuma kar ya takankance ya kasa tuna matsalolin shi kamar yadda zamu ji shi wannan bawan Allah wannan sahabi ya tana abin da ya taba yi wanda yake shi ma ya san ba haka ya kamata yi shi ba to yace sai yake ce musu yace mafi falalar abinda zamu tanaji da shi mu isa lahira lafiya lau shine shaida cewa babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah da shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne wato kalmar shahada ita ce abu mafi daraja da zaka rika in ka je lahira ka ci nasara da haka ya kai dan uwa musulmi yi kokari ka rike kalmar shahada lafiyayya ya kai wanda ba musulmi ba kai ka tuba ka shiga musulunci dan ka samu ka tsira ka gama lafiya duniya ka je lahira ka tsira kalmar shahada ita ce abu mafi daraja da musulmi zai riki yace na kasance da na taka matakai guda uku ina mataki na farko na tsallaka mataki na biyu na tsallaka mataki na uku to shine yayi mana summary din waɗannan matakai mataki na farko sanda yake kafiri sanda yace ya kasance ya fi kowa kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ke nuna mana yadda kafirai suke kin annabi sallallahu alaihi wasallam za kuma kiyayya karka tsammanci daga kafa karka tsammanci gaskiya ko adalci karka tsammanta daga kafirai kafirai suna kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kuma har yanzu haka suke kafirai da dukkanin nau'o'in su sawa'un maguzawa ne zuriyan kamar su mutanen makka din sawa'un yahudi ne kamar yahudu a madina sawa'un munafikai ne kamar munafikai a madina sawa'un sauran kafirai irin waɗanda muke gani yanzu turawan su da bakaken fatan su da sauran su dukkanin su sun hadu akan kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna kin shi ne saboda ya kawo gaskiya ba dan ya cancanta a kin shi ba aka san haka mu ko musulmai muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kuma kaunace shi iyakar kauna yace na fi kowa kyama da kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na fi kowa tunanin ina ma zan gan shi da gani sai shi in kashe shi kawai kowa ya huta haka bare suke kokari sun yi wannan attempt din ba ɗaya ba ba biyu ba kafiran makka sun yi a sanadiyar haka ma yi hijira kafiran madina munafikai sun hada kai da yahudawa sun yi wannan attempt din yahudawa sun yi attempting haka da yaje anguwar su suka ce bari su je hudutse kawai ka halaka shi kowa ya huta sannan daga baya suka zo suka bashi guba a cikin nama wannan gubar ita ne sanadiyar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da ya gatsa nama sai aka aika mala'ika ya gaya mai cewa akwai guba ya tambayi matan me yasa kika bani nama mai guba tace idan kai annabi ne Allah zai kiyaye ka idan kai ba annabi bane ka mutu kowa ya huta to amma ya riga ya ci nama Allah cikin hikimarsa wannan dafin kaɗan da ya shiga cikin jikinsa to shine har lokacin rasuwa sai yake cewa ina jin wannan dafin yana taso mini duka hadisan suna cikin sahih bukhari da haka suke da wannan muguwar wato kiyayya in ba su samu halin kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai su attempting ya za su kashe addininsa shine za su kai aiko da fitintunu iri daban-daban da shubuhohi da tsare-tsare da wasanni da rigingimu wanda za su kawar da hankalin musulmai daga asalin musulunci sun dade suna wannan tunanin da kokarin ya za a yi su kawo addinin musulunci gangada amma alƙawari ne na Allah subhanahu wataala cewa sai ya kai labari da kamar da Allah yake cewa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah kafirai suna ce da dukiyar su dan su katange daga samun addini ya kai Allah yace fasayunfiqunaha za su ci gaba da ce da dukiyar nan thumma takunu alaihim hasaratan thumma yughlabuna za su ta kashe dukiyar su ta zama musu asara da bakin ciki sannan kuma za a ci nasara akan su duwa ga yadda kafirai suke kokarin kawo duk wani abu da zai rikita rayuwar musulmi ta kowane fuska ta fuskar tattalin arziki kimiyya da fasaha kere-kere harka abinci harka lafiya yaƙe-yaƙe komai da ake kawowa sai an yi tunanin ya za a yi a illata duniyar musulunci Allah ne kawai yake karewa tun da can ba waɗannan kafiran nan kusa ba tun su hola ku sun yi niyyar su karar da musulmai gabaki ɗaya Allah bai nufa ba haka na bayan su haka a ƙasar Andalus haka ainihin wato a yaƙe-yaƙen da ake nan kusa yaƙoƙi na yaƙin duniya da makamantansu da haka alƙawarin ne na Allah don ya tabbatar da addinin shi kamar yadda ya alƙawari kamar da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin muslim cewa na rantsa da Allah wannan addinin sai ya kai duk inda hasken rana yake kaiwa to kuma har yanzu ba a kai ga haka ba da haka musulunci ba zai fushi ba yana ci gaba da bunƙasa ne Allah ya sa mu dace to wannan shine mataki na farko yace inda ya mutu a wannan lokacin ya tabbata shi dan wuta ne to da ya mutu kafiri kenan yace ana nan sai Allah ya sanya mishi san musulunci a zuciyarsa kamar da muka ambata da shi da abokinsa Khalid ibn al-Walid da ɗan abokinsa Usman dan Talha suka tashi suka zo Madina suka zo musulunta da aka zo Madina wajen musulunta har ya miƙawa Annabi sallallahu alaihi wasallam hannu yace bari in maka mubaya sai yace sai na janye hannuna sai manzo Allah yace yayi dai sai yace ina da sharadi da sharadin shine yace sai dai in an yarda duk abin da nayi a baya na lalata da rashin imani da kafirci to za a yi sai Annabi yake ce mishi kai baka san kaza ba wannan tambaya ne ta kariri wato tabbatarwa ne ai musulunci yana rubuta duk abin da zo a bayan shi to shine mawallin shahid idan mutum ya musulunta yau to duk abin da yayi a baya an yafe mishi Allah ya yafe mishi karkashin haka ba daidai bane a danga goranta mai a ce mai tsohon kafiri ko tsohon bamaguje ko tubabbe wannan ba daidai bane kowa tubabbe ne kowa da ka gani tubabbe ne kai ma da ba abin tuka za a yi binciko ka kakanka da ya shiga musulunci da haka ba daidai bane maguzanci ne ya daga cikin maguzanci a dinga sukan mutum bayan ya shigo musulunci wannan yana kore wasu daga ganin sha'awar musulunci sai su faɗa cewa to ai ko mun musulunta za a dawo ana mana gori cewa mu ba haifa mu aka yi a cikin musulunci ba hasali ma kirista idan ya musulunta ko ba yahude yana da wata falala wanda kai da aka haifa a musulunci ba ka da ita shine duk aikin da ya yi a musulunci zai samu lada ninki biyu ne ladan gasgata Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma ladan gasgata Annabi Isa kuma Annabi Isa ya ba musu wasiya cewa idan Muhammadu ya zo sallallahu alaihi wasallama ku yi imani da shi wa rasulun yati min ba'di ismihi Ahmad to dan haka sai ya gasgata duka biyu sai ya zama shi yanzu annabawa biyu yake bi yana da ladan bin Annabi guda biyu sai kuma kana ladan bin Annabi guda daya dan haka yana da wata falala da baka da ita in ya iya gamsuwa da musulunci har ya shiga sannan kuma baya ga musulunci haka nan hijira mutum ya bar garin kafirci ya koma garin musulunci hijira kenan ta jiki ko hijira daga aikin barna zuwa aikin alkhairi hijira daga sabo zuwa biyayya Allah duk wannan shi ma yana ruguza abin da ya zo a gabanin sa a kafin shi haka nan aikin hajji wanda duk yayi aikin hajji lafiyayye to zai samu lada wanda za a gafarta mai dukkan zunuban shi na baya kiza Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ranar da shedan yake bakin ciki a duniya duk shekara kamar ranar aikin haji saboda zai je wurin aikin hajin nan yayi ta kokarin bata wa mutane aikin haji dan haka zaka tarar mutane da dama sun je aikin haji ba sa yin abin da ke kansu za su samu matsaloli iri daban-daban amma sai Allah ya bada sanarwa ranar Arafa din nan yace to ya gafarta wa duk wanda ya tsaya Arafa din nan ko mun kuskuren da ya samu ko rashin ilimin sa ko na kasar da ya samu wajen cike a tsayuwarsa ko da minti ɗaya zai tsaya a Arafa din nan a ce ya iso ne gab da magarba yana zuwa wurin rana tana faduwa Allah ya ce duka ya gafarta wa kowa da kowa ya mai da su kamar ran da iyayensa suka haife su to sai shedan ya ji bakin ciki mai yawa wannan hadisi yana nuni zuwa ga matsayin waɗannan abubuwa guda uku musulunci da hijira da aikin haji suna da matsayi babba wajen gafarta dukkanin zunubai sannan kuma kowane ɗaya daga cikin su yana rushe abin da ke gabanin sa na ainihin wato sabon Allah. To wannan sabon malamai suka ce ana magana ne akan zunubai tsakaninka da mahaliccinka, amma banda wato haƙoƙin bil adama bayin Allah, waɗannan su ba aiki bai kankare su, istighfari bai kankare su, su sai an je lahira za a yi kakara, wato za a ɗauki lada da zunubi a dinga musaye su, su waɗannan da haka ake su cin dukiyar mutane, cin naman mutane, zaluntar su, duk wani abu da ya zama laifi ne da kai ta fuskar cutar da bayin Allah. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama sai an yi fitowa da kowa haƙƙinsa akan wanda yake shi. Annabi yake kai ba ma mutane ba, hatta dabbobi sai an fitar da haƙƙin dabba mara ƙaho wadda akuya mai ƙaho ta tunkuye ta kafin a ce musu kunu turaba, su ma sai an musu wannan. Annabi yake kaga kuma babu dinariya babu azurfa, innama hiyal hasanatu wasayyi'atu. To wannan sai an je lahira, wannan ko shahada ce mutum ya sai an je lahira. Sai dai idan Allah ya so ka da falala, ya so ya tsiratar da kai, sai ya biya maka daga taskashi. Amma shi wanda ka take shi, Allah ba zai ce wai kawai shikenan ya bar maka ba, ba za a yi haka ba. Ko mun gane yadda ka san ko a duniya ne akwai laifin da in kai sai gwamnati ta ce to ita ba ta yafe ba, ko da masu haƙi sun yafe. Amma idan wani laifin kai sai a ce an yafe gaba ɗaya, to haka a lahira ma ake. Ta haka wannan ya nuni zuwa ga lalle mutum ya ɗauki izina wajen sana abin da yake, kamar da muka ambata yana nuni zuwa ga kokarin sanyawa wanda yake cikin halin gargara kyakkyawan tunani game da makomarsa. Sannan wani ya nuni zuwa ga gaba ta gaba da yace sai kuma na zo na fara girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zama ba ma na iya kallon shi saboda girmamawa. Wannan shi ke nuni zuwa ga yadda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka san darajarsa, suke ganin girmansa da kwarjininsa, suke tsayawa su zauna a gaban shi. Ibn Sina yake cewa kamar an sanya mana tsuntsaye a kan kanmu ba ma iya motsawa, saboda kunya da girma da suke gani na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yace to daga nan kuma sai nazo nayi shugabanci, yayi gwamna, yayi shugaba a cikin harkar siyasa, yayi shugaban jam'iyya, yayi kaza, sun yi zaman sulhu, an yi mitin, an yi walene. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta a baya ya nuna hadarin da ke cikin shugabanci. To wannan hadisin na ƙara nuna mana wannan hadarin da ke cikin ka rike mukami kowane iri. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'matul murdi'a wa bi'satul fatima. Mutane suna jin daɗin duniya da ke ba su dama su rike mukamai, amma Allah wadaran ranar da za su rabu da mukamin nan, suna nadama ran da za su rabu da mukamin tun a nan duniya da kuma alkiyama, idan suka ga irin wato ta'annatin da suka jawo kansu a sakamakon wannan rike mukami. Yace na rike mukamai, na yi ayyuka, inda na mutu a wancan halin, hali na biyu yace daga ina fatan aljanna. Kaga anan bai yanke karara ba, da ya mutu a san da yake kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bai shiga cikin wata rudani, wani rudani ko ta rigima ba, yace da ina fatan ya zama sanadiyar tsirata. To amma ina sai aka samu yanayi wanda ainihin wato aka samu matsaloli. To wannan da wannan malamai suka ce kenan sahabbai wanda suka mutu ba tare da sirrin kirgiman nan ba, to sun fi samun zaman lafiya fiye da sauran. Daga su kuma sai wanda suka shiga cikin lokacin amma ba su shiga rigiman ba, irin su Abdullahi dan Umar, irin su Muhammad ibn Maslama, irin Abu Musa al-Ash'ari da makamantansu, mun shawo yin magana akan su. Wanda ya guje ma fitina sai ya fi wanda ya shige ta, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fitina ta zo wanda yake zaune ya fi na tsaye falala, wanda yake tsaye ya fi wanda ya tafi inda ake yin ta falala, wanda ya tafi inda ake yi ya fi wanda ya tambaya ya ce me yake yi, wato wanda ya tsaya kallo kawai ya fi wanda ya tambaya me yake yi, wanda ya tambaya ya fi wanda ya participating ya shiga, shi ma aka yi fitinar da shi. To su kuma duka waɗannan wanda ya kirkiro fitinar kuma ya fi shiga matsala, wanda ya zama shi ne ummul haba'isa na sanadiyar kirkiro musulmi ta fitina. Ina fatan mun gane wannan. Yace to sai gashi yanzu na shiga rigingimu iri daban-daban. Sai ce idan na mutu ya ku ƴaƴana, idan na mutu to ba na so wata mai kukan mutuwa ta bi ni. Wato wannan yana ishara ne zuwa ga abin da aka sani na al'adarsu, cewa kukan mutuwa mata suke, da aka yi kawo da na'iha. Wa yana nufin idan namiji ne baya yana kuka ba komai ba, ba kuma ya nufin cewa idan mace ce ba ta kuka ta yi raka shi ba mai wannan katon a baya cewa mata ba ta raka ainihin gawoki kuma haka yana hani ne zuwa ga abinda dama can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta a cikin hadisi tabbatacce al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da al-Imam Ahmad duk sun rawaito hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya Hakim wanda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da mata alƙawarin cewa za su daina kuka mutuwa amma wanda suka iya cika wannan alƙawari ba su mata biyar ba karanta akamul janaizi na Sheikh Al-Albani rahmatullahi alaihi dan haka yace kada a raka shida wato wata mai kukan mutuwa kar kuma a raka shi da bakin wuta shi kuma raka mamaci da bakin wuta makruhi ne babu kyau saboda tafa'uli kyakkyawan arashi ana sa ran mamaci musulmi ya tsira daga wuta to baka raka shi da wuta ba ko kuma saboda cewa raka mamaci da wuta na daga cikin al'adun kafirai kiristoci sune da an yi mutuwa za su kunna kendira su rike safi da su makabarta to wannan kaga duka biyun ababan ki ne kyakkyawan arashi ake so ba mummuna ba sannan kuma an haramta koyi da kafirai a cikin duk abin da suka kaita da shi na al'ada ko tsara rayuwarsu da haka yace kada a raka shi da wannan idan kuma aka rufe ni yace to ku zuba mini ƙasa a kaina wato fashinnu alayya turaba ku zuba mini ƙasa ash-shannu shine as-sabbu a zuba ƙasa a hankali a natse za a zuba ƙasa ta kan kabari kada a yi shi hauka-hauka wato a natsa a gyara shi da kyau yace kuma sannan sai ku tsaya bakin kabari na kar ku tafi gurgudan a yanka raƙuma har haifa wata nuni zuwa ga mustahabbancin dadewa a bakin kabari musamman ga wanda ya san cewa wannan gawar tashi ce danka ne ko matarka ko babanka ko mijin kanwarka ko mahaifinka ko kawunka ko malaminka wanda dai da gaske mutuwar ta shafe ka kai aka waita ko tsaya da kyau kar kai saurin tahowa ka tsaya kai ta'addu'a kana neman mara lafiyar nan amin mamacin nan sabati kana ta Allahumma sabbithu indal mas'ala Allahumma ghfir lahu warhamhu kai ta masa addu'o'i wannan aikin da za a yi wata kila ya dauki awa biyu yanka raƙuma da fedewa da rarraba naman ta yi dauki awa biyu to ko da baka kai awa biyu dai ka tabbatar dai kai abin da za a kira da suna ka dade musamman wannan zamanin da muke rayuwa abin da yake ce ma asrul sur'a zamanin sauri mutane cikin sauri suke koyon da gaggawa to sai ka rage wannan gaggawa dan kai mamacin addu'a ya amfana yace har dan na samu isti'nasi na samu kyakkyawan zama a cikin kabari na yana nuni zuwa ga cewa idan an kai mutun ziyara ko idan mutane suna tsaye yana jin baya jin kadaici yace sun tafi sun bar shi mamaci na jin duk abin da ke faruwa yace kuma na samu na iya bada amsa ga abin da za a tambaye ni to wannan yana nuni zuwa ga akwai tambayar kabari kenan kamar da dace suka tabbatar Imam Tirmidhi ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa masu tambayar nan sune munkar da nakir za su zo tambayi mutum game da Allah game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da musulunci game da aikin sa da sauransu sannan kuma wannan ya tabbatar da batu akan azabar kabari batu akan azabar kabari wanda ya tabbata a cikin aqida ta Ahlus Sunnah wal Jamaa Ahlus Sunnah suna kafa hujja da fadin Allah wa haqa bi ali fir'auna su al'azabi ne ko annaru su al'annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa ashiya wuta ana gabato musu da ita guduwan da safiya wa ashiyan da kuma maraice ana gabatar musu da wuta al-imamu zahabi sorry al-imamu ibnu kasirin a cikin tafsirinsa ya kai to labarai da suke nuni zuwa ga cewa a wani zamani cikin zamanna an yi wani gari da ake ganin wasu tsuntsaye suna fitowa da safiya kafin maraice sai a ga sun yi baki kirin kamar sun kone goma sai a ga wasu sai aka tambayi wani malami sai malami yake cewa waɗannan tsuntsayen su ne tsuntsayen da ake sanya rayukan Ali Fir'auna a ciki su ne suke konuwa saboda konar da ake ma ainihin wato waɗannan rayuka kissa ce kawai ba hadisi ne ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane wannan to sai dai akwai iskaliya da malamai suka kawo game da wannan mas'ala cewa wannan aya makkiya ce wannan aya makkiya ce da ta sauka a makka sannan akwai hadisi da ya faru na kissa wanda al-imamu Ahmad ya ruwaito shi da isnadi tabbatacce da wasu riwayoyi a cikin wasu littafai waɗanda ba wannan ba wannan ka hada riwayoyin abinda zaka fitar shine cewa Aisha radiyallahu anha ta kasance tana da wata mata bayahudiya da ke zuwa gidanta tana ba Aisha aiki, Aisha takan yi mata alkhairi da ainihin wato ihsani. To kullun sai ta ce wa Aisha, Allah Ubangiji ya tsare ki daga azabar kabari. Wutar Aisha take ce mata, ke ba wata azaba fa a kabari. Bayan ta faɗi wannan, sai kuma ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya Rasulullah, da gaske ne akwai azaba a kabari? Annabi ya ce babu azaba a kabari. Sai kuma bayan kwana ɗaya biyu ko uku, sai aka masa wahayi, sai ce wa Aisha, lallai akwai azaba a kabari, an mun wahayi cewa akwai azaba a kabari. Daka kaga kenan, wato wannan ayar da ta sauka a Makka ba ta dilala akan azabar kabari da ake wa duk musulmi, sai dai wanda ake wa kafirai kawai. Su wanda ake wa musulmi masu sabo hadisai ne suka zo da su, hadisan nan kuma mutawatirai ne. Akwai hadisin da ke magana akan ana ma azaba ma wanda yake yin fitsari baya suturtuwa ko baya tsarkakuwa, za mu zo mu ji su a gaba insha Allah. Akwai hadisin da su suna magana akan azabar da ake ma mazinata, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansa a Isra'i dinnan an musu tsirara ana kona su a tanda, da wanda ake wa magulmata, wanda ake zuba su a cikin ainihin wato ake zaro harsunan su, ana jan su kamar ana jan kaya, da wanda ake zuba su a cikin abin nan kogi na jini, ana malaikuna dukan su da kulaki. Dai yana cikin hadisi, zamu zo mu gansu a gaba nan, yana cikin Radu Salihin, hadisin Muslim ne shi ma. To duk wannan ya tabbata ne a hadisai, mutawatiri ne tabbatattuwa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa a cikin hadisin Muslim manzo Allah yake cewa laula an tadafanu wa laula alla tadafanu, wallahi ba dan kada ku kasa birne gawawakin ku ba, yace wallahi la ta'utu Allah an yusmi'akum shay'an min azabil qabr, da na roki Allah ya ji yadda ku wani abu cikin azabar da ake wa mutane a kabari. Kuma annabi ce muka ji ba wanda zai kara rufe baban shi ko matar shi ko uwar shi ko yin shi, ba wanda zai kara, sai dai abin gawawaki tawari a gari saboda bala'in da ke cikin kabari. Shi sa Aisha take cewa daga sanda annabi ya gaya mata wancan hadisin da muka ji na Imam Ahmad, tace daga nan bai kara barin addu'ar da yake a cikin tahiyya ta Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil qabr wa min azabil qabr. Annabi bai sasa yin wannan addu'a a cikin sallar shi ba, da haka kai kokari ka dinga yin wannan addu'a kullum a cikin tahiyyarka, tana da muhimmanci kwarai, kuma ka kiyaye dokokin Allah dan ka tsira daga wannan ainihin azaba. To malamai sun tattauna dai tattaunawa mai tsayi akan ainihin wato menene ma azabar kabari, shin jikin ake yi ma ko ruhi? Shi dai ruhi an riga an tafi da shi ma'ajiya, idan ƴan aljanna ne a ma'ajiyar ƴan aljanna Allah ka samu a ciki, idan ƴan wuta ne a ma'ajiyar ƴan wuta, to anan ake ma ruhin sunansa abin da ya shafe su. Shi kuma gangar jiki a cikin kabarin ake masa, a cikin kabarin ake masa duk azabar da Allah ya so ai masa ko a kawo mishi ni'imar da Allah ya so a masa. Har ila yau akan yi hujja da faɗin Allah, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut, da ma dai a ce kaga sanda azzalimai suke cikin magagin mutuwa, wal mala'ikatu basitu aydihim, mala'iku suna shimfiɗa musu hannu cewa akhriju anfusakum, ku fiddo da rayukanku, al yawma tujzauna azabal hun bima kuntum ta'maluna, za a yi muku azabar wulakanci akan abin da kusance kuntum taquluna ala Allahi ghayra al haqqi, kuna faɗan abin da ba gaskiya ba ga Allah, kamar da yake cikin suratul an'am. Za a yi wannan ma yana nuni zuwa ga azabar da za a fara yi wa wanda ya yi aikin kafirci ko fasikanci ko munafunci tun daga wajen karɓar rai. Allah ka tsare mu. A takaice, wannan hadisi na tabbatar da azabar kabari da tambaya da kuma ainihin wato abin nan wato zuwan mala'iku. Akwai abin da ya shahara cewa wanda ya mutu ranar Juma'a ko daren Juma'a ba a mishi tambayar kabari, wannan ya shahara sosai da sosai. Sai dai hadisin da ya kawo nan jama'a bai inganta ba, hadisi ne mai rauni, malamai sun tabbatar da ya da rauni. An za ji wannan magana garibiya ko yawa, to mai rauni ne, da aka karkata tana waka cewa dan ka mutu ran Juma'a shikenan ka sha. Ai, ranar Juma'a kyakkyawan mutuwa ce, daren Juma'a kyakkyawan mutuwa ce, ya daga cikin alama kyakkyawan rasuwa mutum ya rasa wannan lokacin. Amma cewa wannan ya sa an yi forfeiting, an soke tambayar kabari, to wannan ba daidai ba ne, ba tabbatacce ba ne. Sannan hatta wanda ba a mishi kabari na al'ada ba, ma'ana ya mutu a ruwa ko ya mutu a gobara ko ba a gan shi ba ya ɓata ko makamancin haka, har shi ko da kifi ne ya haɗe shi, to cikin kifin nan shi ne kabarinsa, za a yi mishi tambayar kabari. Domin har mutumin da ya sa aka narka shi gaba ɗaya, aka yi toka da shi, aka watsar, sai Allah ya sa malaiku suka hade shi gaba daya aka sake tura shi aka sake moldin shi aka tsire shi gaba Allah aka mai wannan tambayoyin hadisin da cikin sahih bukhari da muslim sadaka sai dai neman tsari daga Allah Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya sa mu gama lafiya to wannan kenan sai mu ce inda malai yake cewa wa an anatin qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullahi ma taraktu hajjatan wala dajja illa qad ataitu قال أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثلاث مرات قال نعم قال فإن ذلك يأتي على ذلك لقد أنا استمارك الله يكارى مصير دا يتشي ونمتن يذوكم من ذنب الله صلى الله عليه وعلى الله سلم فقال يتشي يا رسول الله يا من ذنب الله ما تركت حاجة ولا داجة يتشي والله بمبر ولا أبك أنكني كوب ببابا shine fasaran haja wala daja wato wani karamin laifi ko babban laifi babu wanda na kyare illa ataitu inda rai na yaso sai nayi wannan laifin ina yi laifuka kala daban-daban manya da kanana qala sai annabi yace alaysa tashhadu an la ilaha illa allah kai ba ka shaida cewa babu sarki sai allah wa anna muhammadar rasulullah ashe baka shaida cewa annabi muhammadin manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam ba salasa maratin annabi ya tambaye shi wannan tambaya sallallahu alaihi wasallam har so uku qala na'am yace kwarai na sheda qala fa inna zalika yati ala zalika annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan kalmar shahadar za ta danne wadancan zanuba duk zanubin da mutum yake inda yana sheda cewa babu sarki sai Allah to zai tsira insha Allah kaga dai wannan yace dajja haja wala dajja asalin haja wadajja shine alhaja masu tafiya yakin haji wadajja masu dawowa ga akwai ra'ayi da la atruku hajjatan wala dajja illa qata'tuha bana barin alhazai masu zuwa da masu dawowa face sai na musu fashi da makami sai na musu sata kaga na ya fito da abun fili kuma wannan laifin ma ya fure wasu laifuka da yake wata kila duk haka annabi ya ce mishi in dai ya yarda Allah sarki ne shi kadai annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to ya tsira wannan hadisi malai yake cikin al-Mukhtara hadisi Mukhtara ta Abiyaul Maqdisi haka na abu ya alama ya rutu shi a cikin musnadinsa haka ibnu khudaima a cikin kitabut tauhidi haka al-imamu tabarani a cikin al-mu'jamul awsat hadisi ne tabbatacce kamar yadda malai fada ne yace isnaduhu sahihun wannan yana nuni zuwa ga falalan la ilaha illallah da kuma yadda la ilaha illallah take narkar da zunubai domin ji abin da yake cewa ma taraktu shay'an min adh-dhunubi e da'atni ilayhi nafsi illa takabtu haka malamai suka fasara kamar yadda ibn jawziya fasara a cikin littafin shi wato abin din sa al-garib garibul hadith na ibn jawzi haka ibn qutayba da khatabi a duka nasu garibul hadith din haka duka suka fasara cewa yana nufin babu wani laifi daga cikin zunubai babba ko karami in dai raina yaji ina son nayi abin to sai nayi musulmi ne kuma wannan fa yake wannan laifuka dan haka yake tsoron me zai biyo baya wannan hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabbai mashhurai sunan shi Anas ibn Malik ibn Nadri al-Ansari dan kabilar Khazraj ne a cikin Ansarawa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban malami ne cikin masu fatawa masana Qur'ani masana hadisi kuma ɗaya daga cikin masu riwaya da yawa a cikin musulmai ana mishi laƙabi da Abu Hamza baban kabewa ko kankana saboda ta kato kankana da ya dauko yana yaro yana kokowa da ita annabi ya sa mishi wannan alkunya rasuwarsa bisa zance mafi sanya rasuwar a mafi tsawon lokaci shine shekara ta 94 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine karshen sahabban da suka rasu a garin Basra daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya zo Madina ya tarar da shi yaro kankani dan kamar shekara 10 da ya zo wannan a gari maman shi take cewa duk mutane suna ta kawo annabi kyaututtuka da abin nan irin abin da ake taron baki da shi wannan ya kawo kaza kayan abinci kayan daki kayan bukatu ita kuma ba ta da komai ita zo da dan ta din nan Anas ta ce to ya manzo Allah ni ga kyautar da na kawo maka wannan dan nawa ya maka hidima da ka tun daga nan Anas yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima har iya rayuwarsa har iya rayuwar Anas ko rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ke masa hidima shi kuma annabi ya mishi addu'a ce Allah ka sa mishi albarka a dukiyarsa da iyalansa da gonakinsa da haka Anas yana da arziki yana da yawan iyalai akan idan shi ma ƴaƴan shi da jikoki sama da 150 suka mutu suka bar shi yana rai an taba wata annoba ta cinye mishi ƴaƴa kamar 80 annoba kawai da aka yi cikin mako biyu ƴaƴan shi kaman 80 suka mutu. Wata annoba da aka yi a Basara wanda aka wayi gari in za a yi sallah ba a samun sahu guda saboda yawan mace-mace mutane kaman za su kare. Allah ya mushi baiwa gonakin shi so biyu suke haihuwa, inabi din shi da dabinan sa suna haihuwa. Akwai wata kissa mai ban sha'awa wanda kissa ce sahihiya, Imam Zahabi ya tabbatar da ingancinta, wanda aka zo aka bashi labarin cewa ana fari fa a garin nan rijiya kamar a ce borehole kenan yanzu, wanda suke ba gonakin ruwa tunda noman rani ne suke, ta bushe ta lalace. Ana sai tashi yayi alola yaje bayan gari yayi sallah raka'a biyu yayi addu'a ta musamman yace ya Allah ka shayar da mu ruwa. Ile kuwa Allah ya mishi ruwa a iya gonar shi, iya gonakin shi aka yi ruwa-ruwa mamako. Aka ce da aka je aka duba ga ruwa ma dan kadan ne wanda ya gangara ta kwata zuwa wasu gonaki. Kuma wannan kisa ce tabbatacciya, ba labari ne wai na kanzan ku rige ba, labari ne tabbatacce cewa haka ya faru. Duk a cikin albarkar addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ce mishi Allahumma akthir malahu wa waladahu wa umrahu, yana da wani gashi da yake ajiye da shi, gashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Kuma annabi yana zuwa har gidansu ya kwanta ya yi baccin rana ya ci abinci. Wannan falala ne da tawali'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In gani mutum na wannan abu mummunan fasara to mummunan tunani gare shi. Tsohuwa ce dattijuwa, annabi sallallahu alaihi wasallam gidanta ya kwanta a ɗakin ta ya bacci. Annabi yana yin haka ba laifi bane gare shi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In ya taja kai gashin shi na da yawa yafi gashin matan mu da kake gani. Gashin manzon Allah yana zuba a jikin kumatin shi. Yana da gashi mai zuba wafra. Don ya taje ya taje sai gashin ya zuba, idan wanda yake makalewa a jikin kum shi kuma ana sai ya tara, yana tarawa yana kullewa a wani kyakkyawan kyalle. To a gidan shi duk rashin lafiyar da kai sai ya sa tsoma a ruwa zai ba ka shafe ka warke, ko a maka wanka sai ka warke. To da ya rasu sai ya wasiya ya ce a sa mai wannan gashin a cikin bakin shi ya tafi da kayan shi lahira. Da haka aka bude bakin gawa aka dizumusa gashin aka tura mishi kayan shi aka saka mai wasiyar shi da shi aka rufe shi. Da haka wani maka ƙarya yace akwai shi a Iraki ko akwai shi a Kwatano ko a mai sunan garin ma a Istanbul, ƙarya ce kawai, ana yaudarar mutane ne. Babu wani abu cikin asar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo yanzu da muke magana, babu shi. Mutane sun gada amma yawanci abin da suka dinga yi kenan, wanda yake da kyalle a daura mishi a kwankwasan shi in ya mutu, wanda yake da alkyabba ya tafi da ita kabarin shi, duk haka suka dinga yi saboda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan khususiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wani shayi yanzu zaka je ka kwashi gashin sa ko wani ustazu ko wani limami ko wani alarma ka ce bari ya tajige mun shi ka kwashe gashin ka sa a jiyu ka tafi da shi, zaka zo ka je kwashi corona baka sani ba. Kuma gani Allah ya atishawa ya da corona ka je kwasa, ko da yake an kawo rigakafin ta ana tamanna kamar an kawo rigakafin mutuwa. Allah shi kyauta. Ana kenan Allah ya ƙara mishi yarda. Imam Bukhari shi rawaito wannan labarin a cikin Tarikhul Kabir, labarin wannan gashin da aka same a ainihin wato cikin kabarin sa. Anas dan Malik yana daga cikin sahabbai al-muktsiruna min as-sahaba, masu hadisai da yawa. Musnadin sa hadisai 2286. Hadisan Anas dan Malik daga ciki akwai guda 180 a cikin Bukhari da Muslim, wanda suka ittifaki akan su. Imam al-Bukhari ya kadaita da 80, Imam Muslim ya kadaita da guda 90. Sauran kuma suna cikin littafin sunna iri daban-daban. Anas dan Malik babban sahabi ne, kamar yadda Ibn Hazm yake cewa wa manaqibuhu kathiratun wa damma. Da aka karkata wannan magana wani wanda ya ce Anas ba sahabi bane, ƙarya ne ma. Wannan magana ce ta mutanen da kamar yadda Malam Jafar Allah ya gafarta mishi yake faɗa, ce wannan magana ce da an ji amma dariya ko a dauka kai motsatse ne. Amma mai hankali da yasa abin da yake yi, babu wani mutum a cikin masu hayyacin ilimi da ya taɓa musun kasancewar Anas dan Malik sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin abu ne mutawatir. Dama ana sanin sahabi ko dai da tawatur ko da shuhura ko kuma da hadisai ahad ko ya bada labari da kanshi ko makamanta haka. Malamai duka sun lissafa a cikin ilimi. To wanda yake labarin shi ya shahara a ko'ina da ko'ina, irin su Abubakar, irin su Umar, irin su Talha, irin su Aisha, irin su Anas, irin su Abdullahi dan Umar, waɗannan duka labarin su ya shahara ko'ina, baka buƙatar kawo hujja, to shine mutawatir. Akwai da kuma labarin su bai kai aka shahara ba, irin Ukasha
kaga ukasha sai dan ka dai nisa zaka ji labarin hadisin shi ko in baka shiga makaranta ba zaka ji labarin sabaka ka bi ha ukasha ba wata kila irin su Amr dan Salama wannan matashin yaro wanda yake wa mutanen garin su limancin sallah mai hadisin suratu sala irin Amr abunnan Ibn al-Huwairis Malik ibn al-Huwairis da makamantan su akwai kuma sahabbai waɗanda ba su kai wannan shahara ba hadisi dai dai ko kuma sahabi ka kai mashi da kanshi ma zai ce shi sahabi ne kuma a yadda idan an tabbatar da abinda ya tabbata haka in dai ka ji mutuna faɗa wannan magana to kai makiyin gaskiya ne bai da babu bukata a saurare shi Allah ya tsare mu Allah ya sa mu gama lafiya to wannan hadisi kamar da muka ambata yana nuni zuwa ga falalan la ilaha illallah dai da take da matsayi wajen yayi zunubai amma fa karka ji an ce haka ce to shikenan tunda yana da la ilaha illallah barin zai ci gaba da yin kwaba da na ga dama ba komai a'a zaka je ta naka tabo abinda kuma zaka lalata la ilaha illallah domin ta la ilaha illallah kamar yadda Hasan al-Basri yake gaya ma Allah wannan mawaki ne suna Abu Nuwas matan shi Nawwar ta rasu sun je makabarta Abu Nuwas wani mawaki ne wanda yake dan tasha ba yi da kirki duk abinda ka samu waka suna rashin kirki yana yi ya zambaciwa ne ya zagiwa ne ya shagiya ya kaza idan aka je makabarta Al-Hasan al-Basri shine malami a wajen sai ya ce mai kaga kabarin nan tanadin mai kamishi tanadin mai kamai sai ya ce na tanadin mishi la ilaha illallah fiye da shekara 50 da suka wuce sai ya ce mishi la ilaha illallah wannan kirke ne ina igiyoyin da za a hada a kullarin fa inna hal amudu fa aina al-tibul ina igiyoyi ai baka kafa fandishi ko kace kai gida in kuma ba fandishi ba gida ko to shine sai ya fara waka yana cewa akhafu wara alqabri illam yu'afini ashadd min alqabri iltihaban wa adyaka idha ja'ani yawm alqiyamati za'irun anifun wa sawwaqun yasuqul farzaka zuwa karshen waka ashayid shine kaji abinda malamai suka fassara fasal basri cewa la ilaha illa allah tirki ce kana buƙatan abinda zai daure tirkin kai ya lalace shine ayyuka na ƙwarai istighfari bin allah bin gaskiya kaucewa barna karcewa sabon Allah Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu gama lafiya zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi hadisin da yake cewa inda yake cewa babul islami naskhul adyani as-sadiqa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah